Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16.22 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 dake birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Lol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabo Imam Aliyu daga nan sashin Hausa na Murya Amurka dake birnin Washington DC. A cikin shirin mu na al'asariyar yau Lahadi 16 ga watan October 2016 da farko ga kanun labaran duniya daga bakin sahabo.
A Ghana hukumar zaben kasar da kakkausar lafazi ta ƙaryata zargin cewa da siyasa a hana wasu ƴan takarar shugabancin kasar shiga zabe da za a yi ranar 7 ga watan Disamba. Wani babban hafsan sojin ruwa na Amurka ya ce an kuma kai wa jiragen yaƙi na ruwa mallakar Amurka hari a tekun Bahar Maliya. A Bagadaza wani dan harin kunar bakin wake ya kashe fiye da mutum 35 jikkata wasu 50.
To sai a dakun cikakkun labaran an jima kaɗan. Shugaban Najeriya ya umarci dattawan jihar Bauchi da su sasanta rikicin siyasar da ke tsakanin gwamna da 'yan majalisun jiha da tarayya.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya neme ni tare da kakakin majalisar kasa akan yan rigingimu da suke tashi a nan jihar Bauchi.
To a jamhuriyar Niger kuma an bada umarnin binciken magadan gari ne bisa zargin wata badakala ta da ta shafi abinci.
Jiya na aika wata wasiƙa inda na ce ma prefect da governor duka su mini rahoto dangane da waɗansu abubuwa wanda mun san an yi ɗan ɓanna, kuma na ba ma magazinan gari kwana 15 na su biya kuɗin duk timaka da aka sai da rahusa.
To za ku ji kuma cewa yau ce ranar abinci ta duniya bisa ayyanawar Majalisar Ɗinkin Duniya, sai kuma maimaicin shirinmu na duniyar Amurka da ma sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Ghana hukumar zaben kasar ta da kakkausar lafazi ta yi watsi da zargin cewa hana ƴan takara shiga zaben shugaban kasa da za a yi ranar 7 ga watan Disamba ta dauki matakin ne bisa dalilai na siyasa. Hukumar zaben ta hana ƴan takara 12 masu neman shugabancin kasar, ciki har da uwar gidan tsohon shugaban kasa Rawlings, wato Madam Nana Akufo-Addo Rawlings, wacce take takara gargashin jam'iyyar NDP mai hamayya. Hukumar ta ce ta waɗannan ƴan takara ha da ita uwar gidan tsohon shugaban ƙasar sun gaza cika sharuɗa da hukumar ta gindaya gabancin wato gabanin cikar wa'adi ranar 30 ga watan Satumba. Hukumar zaɓen ta ce cikin ƴan takara da ta amince da buƙatar takara su har da shugaba mai ci na yanzu John Dramani Mahama da kuma wasu uku, ciki har da ɗan independent ɗaya. A hira da yi da muryar Amurka, kakakin hukumar zaben Ghana Eric Zakpasu ya ce hukumar zaben tana aiki ne kamar yadda dokokin zaben kasar suka tanadar. A halin da ake ciki kuma a Malawi, gwamnatin kasar ta ba da sanarwa cewa shugaban kasar Arthur Peter Mutharika zai koma gida yau Lahadi makonni bayan da ya halarci taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya cikin watan jiya. Yan kasar da kowane rukuninta sun buƙaci a ba su bayanai inda shugaban kasar su yake bayan da aka kammala taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. Suna zargin hukumomin kasar a Lilongwe, babban birnin kasar, sun kisa ba da bayanai inda shugaban kasar yake, ganin dukkan shugabannin sauran kasashen duniya da suka halarci taron sun koma gida in ban da shugaba Mutharika. Kumbo Soko, babban sakatare na kungiyar da ake kira Law Society da Turanci a kasar, ya ce hakkin ƴan kasa ne a ba su bayanai inda shugaban kasar su yake. Wasu masu fashin baki suka ce rashin ba da bayanai game da inda shugabannin kasashen suke ko kuma shugaban kasar yake na hali yanzu ya samo asali ne daga shugaban kasar na farko, wato Kamazu Banda, wanda baya bayyana tafiye-tafiyensa da kuma lokacin da zai koma gida, wataƙila domin hana masu sanya masa juyin mulki samun sanin take-takensa. Wani babban hafsan sojin ruwa na Amurka Admiral John Richardson ya ce an kuma kai wa jiragen yaƙi na ruwa mallakar Amurka a Bahar Maliya hari da makamai masu linzami da aka cilla ta kansu, wato aka cilla ta kansu masu yawa daga ƙasar Yemen. Babban hafsan ya ce sai dai jirgin ruwan yaƙi da ake kira USS Mason ya lullube kansa da wasu garkuwa wajen kare kansa a harin na yau Asabar, wanda shine irinsa na uku da aka auna kan wani jirgin yakin Amurka ko wasu jiragen yakin Amurka na ruwa cikin mako da ya gabata. Hukumomin Amurka suka ce babu ɗaya daga cikin jiragen ruwan nata da makamayin suka aukawa a hare-haren da aka auna ta kansu ranar 9 ga watan nan na Oktoba. Yawa sabar wani shafin internet da ake kira military.com ya ce Admiral Richardson wadda ya yi magana a wani bikin kaddamar da wani jirgin ruwa a wata tashar jiragen ruwa a birnin Baltimore da ke jihar Maryland ba nisa da nan Washington. Bai ba da ƙarin bayani kan wannan sabon harin ba da kuma adadin makamai masu linzamin da aka harba. Ranar Alhamis Iran ta tura jiragen yaƙi na ruwan ƙasar zuwa tekun na Bahar sai dai ta ce ta yi hakan ne kurum domin hana barayi walwala a cikin teku. Sojojin Amurka suna taimakawa Saudiya da bayanan sirri da kuma sufuri ga jiragen rundunar taron dangi karkashin jagorancin Saudiya waɗanda suka fara auna hare-hare kan wurare da ke hannun ƴan tawayen Houthi a ƙasar ta Yemen. A Bagadaza wani ɗan harin ƙunar baƙin wake ya kashe fiye da mutane 35 jikkata wasu 50 lokacin da ya auna wasu ƴan Shia a yau Asabar. Wasu rahotanni daga gundumar Al-Shab da ke arewacin birnin na Bagadaza suna hasashen sai ta yi wannan adadi ya ƙaru. A wani saƙo da aka aike ta Twitter, ƙungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan farmaki. Rahotanni daga inda aka kai harin sun ce maharin ya tada nakiyoyi ne a tsakiyar ƴan Shia masu yawan gaske da ke bukukuwan Ashura. Amurka da Iran duka sun yi Allah wadai da harin sai kuma yi ta'aziyya ga iyalan waɗanda wannan harin ya rutsa da su. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Dandalin kwarmato da aka fi sani da WikiLeaks ya fallasa jawaban da Hillary Clinton ta gabatar wa manyan jami'an bankin Goldman Sachs a shekara ta 2013 tare da kalaman jami'an yakin neman zaben takan yadda za su tunkari kalubalen siyasa. A cikin makon da ya gabata WikiLeaks yana fallasa bayanan email da aka sato daga shafin manajan campaign na Clinton John Podesta. Kamar yadda emails din suka nuna, masu aikin yakin neman zaben nata sun bayyana damuwa kan kalamanta cewa an yi la'akari da dalilai na siyasa wajen zartar da dokar garan bawul ga harkokin bankuna da kuma tsuma jami'an bankin da cewa ma'aikatan bankuna sun fi kowa sanin ko fahimtar dokoki kan yadda ake tafiyar da harkoki a sashen bankuna. Clinton tana fama da zargi daga tsohon abokin takarar ta bani sanda lokacin da suka yi yakin neman zaɓe da cewa wato da kuma wasu masu kan lamiri cewa tana kudda fannin harkokin banki saboda haka ba za ta iya ɗaukar matakai da za su yi musu garan bawul ba. A halin da ake ci kuma ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump yana zargin Hillary Clinton cewa ta sha kwaya lokacin da suka yi muhawara su ta baya-bayan har ya ba da shawarar cewa akwai buƙatar dukkan su biyu a yi musu awon gane ko a buge suke lokacin da suka yi muhawarar kafin muƙabalar su ta ƙarshe wacce za a yi ranar Laraba mai zuwa 19 ga wannan wata. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce mahaukaciyar guguwar nan dauke da ruwan sama da aka lakaba a suna Matthew ta jefa Haiti cikin wani mummunar yanayi tare da haddasa mummunar barna a duk fadin kasar da tuni take fama da kuncin talauci. Mr. Ban ya ziyarci kudancin kasar da ke kan gabar ruwa sashin da ya fuskanci barna mafi tsanani sakamakon wannan bala'i. Jim kadan kamin isowar Mr. Ban a wani sansanin Majalisar Dinkin Duniya da Les Cayes an sami wata kyar hatsaniya tsakanin masu mazauna wurin da sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya lokacin da wasu motocin da kun kaya dauke da kayan abinci suka iso wurin. Sai da sojojin na Majalisar Dinkin Duniya suka harba barkonon tsohuwa domin su maido da doka da oda. Wani mai kula da harkokin hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ya ce akwatunan dakon kaya na jiragen ruwa guda biyu da aka wawushe abinda suke cikinsu a sansanin Majalisar Dinkin Duniya da ke kudancin Haiti.
Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC wanda Sahabu Imam Aliyu ya karanto muku. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci dattawan jihar Bauchi da su sasanta rikicin siyasar da ke jihar. Ga wakilin Abdul Wahab Muhammad daga jihar Bauchi.
Biyo bayan rikicin siyasar cikin gida da ya kicin yawa a jihar Bauchi a tsakanin gwamna Muhammadu Abdullahi Abubakar makaman babba na Bauchi a gefe guda da kuma ƴan majalisar dattawa da na tarayya a ɗaya gefen, yanzu za a ce an hau turbar warware matsalar. Alhaji Garba Muhammad Gadi, tsohon mataimakin gwamna a jihar Bauchi, shine wanda shugaba Muhammadu Buhari ya amince da tabbatar an sasanta gwamna da kuma ƴan majalisin.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya neme ni tare da kakakin majalisar ƙasa akan ɗan rigingimu da suke tashi a nan jihar Bauchi. Bayan mun tattauna da shi jagoran majalisa da ƴan majalisar da tarihi guda uku da kuma ministanmu Malam Adamu Adamu, muka shawarci shugaban ƙasa cewa a ba mu dama mu zauna mu warware waɗannan abubuwa. Wanda ya yarda da wannan shawarar kuma ya ba mu dama. Bayan ya ba mu dama, muka yanke hukuncin mu gayyace mai girma gwamna, ina ganin mu matsayinmu na dattawa na a haɗa su ne a samu maslaha, saboda moriyar Bauchi ba don ko gwamna ko sifika ko wani ɗan majalisa ba.
Sanata Salisu Matori, dattijo ne a harkar siyasar Najeriya, yana daga masu tuntuɓa game da neman maslaha kan rikicin.
Babu abin da ya kai zaman lafiya musamman a cikin al'amuran siyasa, amma muna iyakacin ƙoƙarinmu wajen yadda al'amura za su daidaita a samu zaman lafiya, domin zaman lafiyar nan shi ne zaman lafiyar jiha, shi ne zaman lafiyar ƙasa, shi ne abin da talakawa za su amfana daga ciki. Muddin babu wannan zaman lafiya, to sai dai mu yi ta ruɗin kanmu, mu yi ta wa kanmu a ƙarya. Ƙoƙarin da muke kai kenan, da yardan Allah su kowane ɓangare da ke cikin wannan abu su samu fahimta akan wannan al'amari, Allah zai daidaita mana komai.
Shugaban ƙungiyar zaman lafiya a jihar Bauchi, wato Vanguard of Peace and Tranquility, Tukuru Zungur, sun kaddamar da shirin wada kan al'umma a jihar kan muhimmancin zaman lafiya.
Duk wanda ba zai daidaita muke so mu tsame su, akwai wasu su da yawa sun fara gane gaskiya, sun fara gane abin talakawansu. In suna ganin da leta muke rabawa ko muna zuwa jaridu, to za mu fara bi gun talakawa waɗanda suka zaɓe su. Wataƙila in ba su ji maganar shi shugaban ƙasa da mai girma gwamna a matsayinsu na iyaye na wannan jam'iyya ba, ba su ji maganganunmu a matsayinmu na shugabannin ƙungiyoyi ba, to za su ji maganganu daga wajen talakawan da suka zaɓa.
Malama Zainab Bununu ita ce shugaban mata na shiya ta ƙungiyar. Ga abin da ta ce,
a mataki da muke shi ne matakinmu mu haɗa kai, ba masu rarrabewa da kuma faɗace-faɗace a tsakani a ba masu. Muna so jam'iyyar ta zawo tsintsiya maɗaurin kiɗa, kuma alhamdulillahi akwai nasara, tunda duk inda muka je ana ba mu goyon baya 100%, sannan kuma in akwai shawara akan ba mu.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a jamhuriyar Nijar kuma an sa abin ciki ayyukan magadan gari ne. Ga wakilin Musulun Muminu Barma da cikakken rahoton.
Shirin kaddamar da bincike akan yadda magadan gari a da'irori 266 na kasar Nijar suka gudanar da mulki ya zo ne a wani lokacin da ake ta cece kuce akan matakin gwamnati na ƙara musu wa'adin watanni 6 a karo na biyu domin ci gaba da mulki. Biyo bayan ɗage zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi na ranar 8 ga watan 1 na shekarar 2017 zuwa wata ranar da ba a bayyana ba. Domin share fage wa matakin binciken, ministan cikin gida Bazoum Mohammed ya umarci shugabannin jihohi su aiko da rahoto akan yadda magadan gari suka tafiyar da wani aikin da aka damka musu a baya-bayan nan.
Jiya na aika wata wasiƙa inda na ce ma prefect da governor duka su mini rahoto dangane da waɗansu abubuwa wanda mun san an yi ɗan ɓanna, kuma na ba ma magajinan gari kwana 15 na su biya kuɗin duk timaka da aka saida rahusa ga talaka. Wurare da yawa suna sai da wannan ce makar, amma ba sa mai da kuɗaɗen yadda ya kamata. Duk wanda bai mai da kuɗin nan ba, za mu ɗauki mataki na gurfanar da shugaban kotu insha Allah. Banda wannan kuma, da yake mun ƙara musu wannan wa'adin, za ne aika inspection jami'an bincike su mini rahoto, inda kuma ya dace mu ɗauki matakai na kai mutane a gurfanar da su gaban shari'a. Su ma za mu aiwatar.
Sai dai masu rajin kare demokuraɗiyya irin su Abdu Alhashi Idi na ganin an makaro wajen ɗaukar wannan mataki.
Shi inspection ɗin da ake faɗi, inda da gaske ake, to ai akwai alamomi da yawa da ya kamata a je a yi bincike. Ni a matsayina nan akwai wasu mayar wanda ba yau ba muka ce a ta a yi bincike, amma ba a yi ba binciken ko? Tunda dai 'yan ƙasa in suka ce kenan akwai alamomi, alamomi ne suke sa a ta a yi bincike. Ba haka ba kawai ake cewa da an ƙara wa'adi kuma 'yan ƙasa suna cece kuce bisa zancen za a ce za a yi. Ni ana yin shi kamar yusu a kwanta dama 'yan ƙasa hankali, ana so a ɓadda sau ne.
Ta wani ɓangare, masana a fannin doka cewa suke hukumomin Nijar na son amfani da wannan shirin ne a matsayin wani makamin bita da kullin siyasa. Maitre Larwana Abdurrahman lauya ne mai zaman kansa.
Wannan zai zama siyasa inda za a zo kai magajin gari a ce maka to kaga ai goshi goshi mongolo yun konon mongolo yun konon komuwa za ka yi tare da mu ko ka kaza ai to karshen sai kaga an waye sahiya duk magajin garin da a kasan Niger sun komo bayan jam'iyya mai iko.
To amma ministan cikin gida Bazoum Mohamed da ke kan gaba a shirin gudanar da binciken ya tabbatar da cewa
shugaban kasa yayi rantsuwa, prime minister yayi rantsuwa, suke ba mu umurni mu wannan aikin kuma su ne suka ba mu amana. A wani fanni kana yakace wannan rantsuwan nan taso mu ma ta shahe mu.
A tsawon wa'adin mulkin shugaba Isuhu na farko, gwamnatin ta Nijar ta tsige wasu magadan gari daga mukamansu saboda zargin su da ciki akan dukiyar jama'a, cikin su har da shugaban majalisar yankin Yamai Umar Dogari na jam'iyyar Model Lumana ta ƴan adawa da takwaransa Kasim Muktar na majalisar karkarar Maradi. Zargin da suke yi wa kallon makarkashiyar siyasa daga jam'iyya mai mulki wato PNDS tarayya, wacce ita kuma ke cewa korafi ne irin na wanda ya rasa tudun dafawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To tunda maganar abinci ake, to yau ce ranar abinci ta duniya wadda Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana. Ga rahoton wakilinmu Hassan Umar Tambuwal inda ya aiko mana ya yi hira da wani manomi dan arewa mazaunin jihar Oyo mai suna Malam Adamu mai yar mota.
To da me hake nomawa?
To na farko muna noma masara, ina noma karas, ina noma salad, ina noma kabeji, ina noma wake, ina noma shinkafa, ina noma abubuwa waɗanda suke ga sunan wasu sai ka maleka dai gonar zaka ga abun mamaki.
Ga kanan a kinyelinan wato ƙauyen Birnin Ibadan kana wannan noma a jihar Oyo. Me ya baka sha'awa ka bar arewacin Najeriya?
Abin da ya bani sha'awa in yi noma a wannan ƙasa ta jihar Yamma, to ni dai Allah ya kawata min son aikin gona. Na dade a nan Ibadan, amma da ina tafiya arewa ina yo noma, sai na bude wani dan guri kadan sai naga ai duk abin da ake yi a arewa yana yi a nan. Sai Ubangiji ya bani basira cewa ya kamata a tsaya a taimaki al'umma ta duniya. A takaice dai ni dai a nan Oyo State zan kai kaman shekara 20 ina noma.
Ko ka taba samun wani taimako?
Mun taba nema amma dai local sai dai ta ce mana za a samu har da muna ta zo ta wuce ba mu ga komai ba.
Kamar dami ya kamata a taimaka muku da shi.
Kaman motar noma haka an aka taimaka mana da ita, to za ta taimaka mana aikuna. Na biyun su kuma a taimaka mana da taki. Na ukun su a samu iri wanda zai amfani al'ummar duniya, wanda zai rika zuwa da sauri ana amfani da shi, iri kala-kala na shuka wanda za a amfani da shi.
Kamar buhu nawa kake nomawa na masara da kuma shinkafa a shekara?
A takaice dai ina noma masara kaman misalin buhu 120 haka da hannuna. Ita shinkafa bana na fara jarabata tana nan ma muna ci gaba da sanya ta tukunna, sai Allah ya kai mu wani lokaci za ka ji irin abin da muka buga a cikinta.
Ko ka taba fuskanta wani kalubala?
Bare mun sha wahala tsutsa. Abincin muna so ya samu lafiya da kwaro da tsutsa duk irin maganin dai da zamu sanya. Mun yi bakin kokarinmu amma ya ci tura, kayan ya lalace.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC, sai kuma shirinmu na gaba wato maimaitin duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Shirin namu na wannan mako zai leƙa a fagen shirya fina-finan dandalin Hollywood ne, inda zai yi dubi kan wani film da aka shirya kan lokacin bauta a nan Amurka mai suna Birth of a Nation, wanda mai haɗa fina-finai Ned Parker ya shirya. Za kuma mu duba shirin da Amurka ke yi na tura masana kimiyya zuwa duniyar Mars. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakkun bayanai.
Spoken to me. Visions of what's to come. I'll rise from good against evil.
Ba kamar sauran fina-finan da aka shirya su kan cinikin bayi ba, waɗanda suka mai da hankali akan hakuri da sadaukar da kai da bayin suka yi. A kudancin Amurka a zamanin sai da bayin, film ɗin Birth of a Nation ya mai da hankali ne kan bore da ɗaukan fansa. Film ɗin ya bi diddigin tarihin boren Mark Turner, wani yaro da ubannin gidansa fararen fata suka koya mai yadda ake karatu, inda daga baya ya zama fitaccen mai wa'azi a tsakanin al'ummar bayi. Basirarsa ta yadda yake rarrashi 'yan uwansa bayi ya sa ubannin gidansa fararen fata suka yi amfani da shi wajen sauya tunanin ƴan uwansa ta yadda za su rika musu biyayya. A lokacin da yake tafiye-tafiyensa na wa'azi, Tana ya ga yadda ake wulakanta bayi har da kai gaba ya iya jure kallon yadda ake musguna musu, lamarin da ya sa wa'azinsa ya fara ɗaukan salon yin bore. Hakan ya sa aka azabtar da shi, aka kuma yi wa matarsa fyaɗe, amma hakan bai sa ya yi miƙa wuya ba. Ned Parker ya ce ya ƙudiri aniyar shirya wannan fim ɗin ne ba kawai a matsayinsa na mai shirya fina-finai ko kuma jarumi ba, hadda ma kasancewarsa mai fafutuka.
Fahimtar matsayin Matt Turner da kuma yadda aka tsara labarin cikin gaskiya ya daɗe yana zuciyata tun lokacin da na yanke shawarar cewa ya kamata na shirya wannan fim.
Fim ɗin ya yi ƙoƙari wajen nuna hotunan bidiyo masu jan hankali da kuma yadda aka yi ƙoƙarin bayyana zahirin abin da ya faru dangane da musgunawa da nuna wariya da aka nuna wa baƙaƙen fata. Sai dai kash, fim ɗin wanda ya sa kafofin yaɗa labarai suka yi ta rurrutu cewa zai lashe kyautar shirya fina-finai ta Oscar ka iya fuskantar ƙalubale. Saboda Parker, wanda ya shirya fim ɗin, ya fuskanci zargin yiwa wata matashiya fyaɗe a lokacin yana karatu a kwaleji. Ko da yake an riga an wanke shi tun a shekarar 2001 daga wannan zargi, sai dai duk da haka labarin fyaɗen yana so ya zama tamkar gyambo akan fim ɗin, amma kuma lokaci ne kawai zai bayyana ko wannan fim mai taken Birth of a Nation zai samu karɓuwa musamman idan aka yi la'akari da batun fyaɗen da kuma saƙon da fim ɗin ke ɗauke da shi. Wanda ke nuna cewa mafita ga duk wanda ake musgunawa ita ce ɗauki makami. To, a wani labari na daban kuma, shugaban Amurka Barack Obama ya ce ƙasar za ta haɗa kai da kamfanoni masu zaman kansu da ke nan Amurkan domin tura ƙwararru zuwa duniyar Mars. A wani rubutu da aka wallafa a shafin CNN na intanet, Obama ya ce tuni gwamnatin ƙasar ta fara ganawa da abokanan hulɗarta domin share fagen gina sabon na'urar da za ta ɗauki mutane zuwa duniyar ta Mars. To, sai dai masana harkar kimiyyar sararin samaniya sun ce ba a nan gizo ke saƙa ba, domin a ce wasu gara Amurkan ta mai da hankali wajen komawa duniyar wata. Scott Pace, darakta ne a cibiyar nazarin ilimin sararin samaniya a Jami'ar George Washington, kuma tsohon jami'i ne a hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka, wato NASA.
It's possible to imagine putting astronauts in orbit around Mars. It's possible to imagine visiting the Martian moons.
Abu mai yiwuwa ne a tura da masana kimiyya sararin samaniya zuwa duniyar Mars. Amma kalubalen da za a fuskanta wajen kere-kere da kuma kudaden da za a kashe wajen gina na'urar da za ta dauki masanan su kuma tsira su rayu su dawo gida abu ne mai matukar wahala.
Amma dama dai shugaba Obama ya ambaci cewa shirin zai dauki shekaru da dama kafin a aiwatar da shi, wanda ya hada har da ilmantar da masanan al'ummomin da ke tafe, waɗanda su za su taimaka wajen tabbatar da shirin ya yi nasara. Ya kuma ƙara da cewa idan aka yi nasarar zuwa duniyar ta Mars, hakan zai ƙara faɗaɗa ilimi a fannin kimiyya, ya kuma bunƙasa ilimi kan farfajiyar da ke zagaye da duniyar bil'adama. A wani rubutu da ya yi, Fraser Ken, wanda ɗan jarida ne mai rubutu kan kimiyyar sararin samaniya, ya ce tura jirgin 'yan sama jannati zuwa duniyar ta Mars abu ne da ke buƙatar a yi kyakkyawan saiti, kuma shiri ne da ya kunshi harba na'ura daga doron ƙasa zuwa sararin samaniya ta yadda jirgin zai dira a daidai inda ake so ya sauka. A cewar Ken, hakan na nufin tun da farko sai an daidaita inda jirgin zai sauka a duniyar ta Mars. Lura da cewa duniyar ɗan adam da ita ta Mars ɗin suna shawagi ne a cikin rana kuma a rabe, wato hakan na nufin akwai tazara a tsakaninsu kenan. Masu sauraro, baki ɗaya abin da shirinmu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan karan, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To, an gaishe ka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon farko daga Aliyu Usman taka lafiya yace ina kira ga gwamna Atiku Bagudu da ya hanzarta biyan kudaden jarrabawar Neco da WAEC na daliban da suka zauna jarrabawar a wannan shekarar domin ba su damar zuwa makarantun gaba da secondary a Najeriya da wajen Najeriya. Shi kuma wannan yace to Donald Trump zargin abokiyar takararka Hillary Clinton da shan wasu kwayoyi a lokutan muhawara ta karshe da kuka yi wannan ya nuna wa duniya cewa zargi kake yi baka da hujja balle makama na tabbatar da waɗannan kwayoyi da kace tasha daga Rabiu Awal mai faci gidan Madi magana zarar bunu ce ayyana yar takarar kujerar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat uwar gida Hillary Clinton a matsayin yar kwaya da abokin hamayyar ta jam'iyyar Republican Donald Trump yayi hakan tamkar kara bugawa cikin sa wuka ne yayi duba da ganin irin wannan subul da bakan da yayi a baya ya jawo masa raguwar magoya baya sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a shi kuma wannan yace fadan da ba ruwanka yafi dadin kallo assalamu alaikum VOA Hausa mun fara da wannan kalami ne kan yadda matar shugaban kasa Aisha Buhari ta fito karara ta soki gwamnatin mai gidanta yadda shi kuma ya mayar mata da martani kan cewa amfanin matarsa girka masa abinci da sauran ayyukan gida to mu dai al'ummar Najeriya mun zuba muku namujiyar yadda za ta kaya fatan mu dai shine Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu amin daga masu sauraron ku Hussein Abba Dambam da kuma Umar Faruk Karasuwa da Sadi unguwar Tandari Port Harcourt to kafin mu karkare bari mu sake komawa ga sahabo mu ji labarai amma a takaice wannan karin
Ghana hukumar zaben kasar ta da kakkausar lafazi ta yi batsi da zargin cewa hana yan takara shiga zaben shugaban kasar da za a yi ranar 7 ga watan Disamba ta dauki matakin ne bisa dalilai na siyasa hukumar zaben ta hana yan takara 12 masu neman shugabancin Ghana ciki har da uwar gidan tsohon shugaban kasa Rolling wato Madam Nana Akufo-Addo Rawlings wacce take takara gargashin jami'ar NDP mai hamayya A halin da ake yi kuma a Malawi gwamnatin kasar ta ba da sanarwar cewa shugaban kasar ta Ahto Peter Mutharika zai koma gida yau Lahadi makonni bayan da ya halarci taron babban zauren majalisar dinkin duniya cikin watan jiya takwarorinsa duka sun koma gida an ban da shi kamar yadda masu sukar lamiri suke cewa wani babban hafsan sojojin ruwa na Amurka Admiral John Richardson ya ce an kuma kai wa jiragen yaki na ruwa mallakar Amurkan a Bahar Maliya hari da makamai masu linzami da aka cilla daga kasar Yemen a yanki dake hannun yan tawayen Houthi dake kasar babban hafsan ya ce sai da jiragen ko kuma sai da jirgin ruwan nan yaki da ake kira USS Mason ya lullube kansa da wasu garkuwa wajen kare kansa daga harin na yau Asabar wanda shine irin sa na uku da aka auna kan wasu jiragen ruwan yakin Amurka dake wannan yanki A Bagadasa wani dan harin kunar bakin wake ya kashe fiye da mutum 35 ya jikkata wasu 50 lokacin da ya auna wasu yan shi'a a yau Asabar Wasu rahotanni daga gundumar Al-Shab da ke arewacin birnin na Bagadaza suna hasashen sai ta yi wannan adadi ya karu. A wani sako da aka aike ta Twitter, kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan hari. Rahotanni daga inda aka kai harin sun ce maharin ya tada nakiyoyi ne a tsakiyar taron yan shi'a da ke bukukuwan Ashura. Dandalin Kormato da aka fi sani da WikiLeaks ya fallasa jawaban da Hillary Clinton ta gabatarwa manyan jami'an bankin Goldman Sachs a shekara ta 2013 tare da kalaman jami'an yakin neman zaben ta kan yadda za su tunkari kalubalen siyasa game da wannan lamari. A cikin makon da ya gabata ne WikiLeaks ya fallasa bayanan email da aka sato daga shafin manajan campaign na Clinton John Podesta. Kamar yadda emails din suka nuna masu aikin yakin neman zaben ta sun bayyana damuwa kan kalamanta cewa an yi dokar garan bawal ga sashin banki tare da la'akari da wasu batutuwa na siyasa hakanan kuma wato a cikin sakon ma'aikatan sun nuna damuwa kan kalaman Clinton din na tsuma ma'aikatan bankin da cewa sun fi kowa sanin al'amura da shafi dokoki dake aiki kan bankuna ko suke neman yin garan bawal ga harkar banki Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce mahaukaciyar guguwar nan dauke da ruwan sama da aka lakaba a suna Matthew ta jefa Haiti cikin wani mummunar yanayi tare da haddasa mummunar barna a duk fadin kasar da tuni take fama da kuncin talauci. Mr. Ban ya zarci kudancin kasar da ke kan gabar ruwa sashin da ya fuskanci barna mafi tsanani sakamakon bala'in.
So muna godiya da takaitattun labaran shirin na yanzu kammala sai kuma gobe da sassafe agogon Najeriya Niger kamar da ta da karfe 6 za a ji abokan aiki. Muna mika gaisuwar fatan alheri ga Grand Kadi na Adamawa Alhaji MM Alkali da kuma Bello Abayo na sashin Shari'a jihar Gombe da Nurul Huda na asusun PTDF da suka kawo mana ziyara jiya bayan sun gama kwas a nan Washington. Allah mai da su gida lafiya. A madadin Sabo da ya taya ni gabatarwa da kuma shi Sibahiro Dodone wanda ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau da ni kaina Usman Ahmad Kabara nake cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC.